الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala, mai kowa mai komai da ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna 14 ga watan Al-Muharram. Hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina a yau tana da shekara 1446. A ƙidaya miladiya yau 20 ga watan 7 shekara ta 2024. Mun dawo wannan majalisi mai albarka don ci gaba da karatun tauhidi, wanda karatu ya kawo mu wannan littafi Al-Aqidatul Wasitiyya na Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Idan ƴan uwa suna biye, muna nan muna jero ayoyi wanda malam ya rattabo su, wanda yake tabbatar da sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma a gaban ƙarshe mun karanta ayoyin da suke magana akan mashi'ar Allah da irada. Inda za mu tashi shi ne inda malam ke cewa wa qawluhu, da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsini, ku kyautata domin lalle Allah yana son masu kyautatawa. A daidai wannan gaba malam zai jero ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana son waɗansu mutane, yana son waɗansu wurare, yana son waɗansu aikace-aikace da ɗabi'u. To shi ne malam zai zayyano waɗannan ayoyi waɗanda suke tabbatar da sifa ta soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato Allah yana son waɗansu al'amura. Shi ne malam ya kawo wannan aya ta farko, wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsini, wa ahsinu, ku kyautata, inna Allah yuhibbul muhsini, domin Allah yana son masu kyautatawa. Abinda ake nufi da al-ihsan, kyautatawa, shi ne zakke mu kowane abu ta mafi cikan fuskansa, mafi kyau, mafi daraja. Shi ne ma'anin kyautatawa. Duk abin da za ka yi, ka yi mafi kyau, ka yi mafi daraja, mafi ɗaukaka, mafi ban ƙaye da ban sha'awa. Wannan abu shi ake kira al-ihsan, kyautatawa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa asimi, ku bayi ku kyautata. To menene dalilin da zai sa bayi su kyautata? Sai ce inna Allah yuhibbul muhsinin, domin lalle Allah yana son masu kyautatawa. Don haka wannan dalili ne da zai zabarar da kai ka ɗauki mataki na kyautatawa a cikin dukkan al'amura. Kyautatawa lafazi ne wanda yake gamanne ƙwarai da gaske. Akwai lokacin da kyautatawa ma zai zama wajibi, akwai kuma lokacin da kyautatawa zai zama ba wajibi ba. Akwai ibadu da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta, to wajibi ne bawa ya kyautata ibadansa. Domin tozarta ibada wanda yana iya kai ga ɓata ibadan haramun ne. Haka nan kuma kyautatawa cikin mu'amalanka da bayin Allah, shi ma akwai lokacin da kyautatawan zai zama wajibi, kamar cikin al'amarin alaƙanka da iyaye, ko alaƙan mata da miji, ko miji da mata. Irin wannan yakan zama ta ƙofan wajibi. Akwai kuma lokacin da kyautatawa zai zama ba wajibi ba. Wato tantance wannan yana da mahimmanci, saboda mu abin da muka sani a Hausance, idan aka ce kyautatawa, to wani abu ne wanda in ka ga dama ka yi shi kenan, in ka ga dama ba ka yi ba to babu laifi. To akwai lokacin da yake kyautatawa ƙofan shi ya fi haka faɗi. Wajibi ne kai wannan kyautatawa, wajibi ne ka zo ma al'amarin ta ƙofa mafi ƙololuwa, mafi dacewa. Idan ka tauye wani abu a ciki, yana iya zama ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, kamar cikin irin waɗancan mu'amaloli da muka yi ishara zuwa gare su. Shi yasa suke cewa kyautatawa a cikin ibadun Allah subhanahu wa ta'ala kaga nassin hadisi yazo da shi karara an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mal ihsan menene kyautatawa sai yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak kyautatawa shine ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah duk da ko kasancewan kai baka ganin Allah to shi Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka har wani hadisi yazo cewa inna Allah yuhibbul 'abda idza 'amila 'amalan an yutqinahu bima'ana an yuhsinahu Allah yana son wato bawa idan zai yi aiki ya kure matuƙa gurin kyautata aikin Allah yana son bawa idan zai yi aiki aiki na alkhairi kaman bauta to ya kure matuƙa gurin kyautata aikin shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Mu'adh wata addu'a Allahumma inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya Allah ka taimake ni ala zikrika wurin yawaita ambatanka ala zikrika wa shukrika da yawaita gode maka wa husni ibadatik da kuma kyautata ibada tsakankani na da kai da ka kyautata ibada yana daga cikin kofofin wajibai idan zaka yi sallah kai sallah irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba tare da kasala ko lalaci ba irin sallan munafiqai kenan akwai wanda zaka idan yazo sallah sallan munafiqai ke yi kaga sallan ba kwarjini sallan ba karsashi sallan babu daraja a ciki babu wani kimantawa idan zai ruku'u cikin kasala idan zai sujada cikin kasala sannan ambaton Allah ma yayi karanci a cikin sallan wala zikrun Allah illa qalila zaka mutum bai damu da ambaton Allah ne cikin sallan ba idan yana bin liman bai damu da me liman ya karanta ba me ne sakon da Allah yake so ya gane bai damu ba in shi kadai ma yake sallan wata addu'a yayi a cikin sujada bai damu ba to kaga duka wannan rashin kyautata ibada ne kuma wannan zai iya bayuwa ma zuwa ga ibadan ta baci ga baki dayanta ko kuma ya kasance ko da ba ta ɓaci duka ba amma kasance ba ta da nauyi a wurin Allah ba za ta gadar mishi da aljanna ba za ta gadar mishi da yardan Allah ba za ta tunkuɗe mishi sharrora na rayuwa da na addini ba to kaga duka wannan yana daga cikin kyautatawa a cikin ibada kuma wanda ya zama wajibi kyautatawa a cikin ibada wanda ya zama wajibi musamman cikin farillai kyautatawa a cikin farilla to mafi yawan lokaci zai iya zama farilla akwai kuma lokacin da zai zama ba farillan ba hakanan a cikin mustahabbai ma to kyautatawa kuma akwai lokacin da zai zama wajibi mutum ya riga ya shiga cikin wannan ibada ba farilla bace asali to amma kuma wajibi ya kyautata a cikin ta asalin ta ba farilla bace ko da sallan nafila ce mutum ya riga ya fara ta to wajibi kuma yayi ta yadda shari'a ta zo dashi to dai yana daga cikin kyautatawa wanda Allah subhanahu wataala yake umarni da ai kyautatawa kuma cikin mu'amala da bayin Allah cikin mu'amala da bayin Allah shi ma akwai kyautatawa kamar yadda aka samu asari daga Al-Hasan al-Basri yake cewa kyautatawa ga bayin Allah shine bazalun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh wadannan abubuwa su ne kyautatawa cikin mu'amalanka da bayin Allah bazalun nada abadin mu'amala kenan ba abadin addini ga baki daya ba abadin mu'amala dan kyautatawa akwai abadin addini akwai abadin mu'amala sai ya ce bazalun nada ka watsa kyautatawa wato ka watsa nagartattun ɗabi'u musamman abadin ciyarwa da taimako kamar da ita ma wannan ayan da muka kawo ta yanzu ayan tana magana akan ciyarwa ne a ƙarshe da Allah ya gama bayanin ciyar da bayin Allah da taimaka musu sai ya ce wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku kyautata domin Allah yana son masu kyautatawa to yayin da ka ɗauki tada na yada al-ma'ruf shine annada din al-ma'ruf abinda shari'a ta sani ka yada shi cikin al'umma taimako ne jin kai ne tausayi ne duk yana daga cikin abin da yake kyautatawa. Kenan za ka ga ƙofan kaman tana da faɗi, ƙofan za ka tana da faɗi. In aka ce ka yaɗa duk abin da yake al-ma'ruf, abin da shari'a ta sani, ka yaɗa shi a cikin al'umma. Kar a zo ga lokacin da ya kamata ka yaɗa alkhairi amma ga ka taƙaita. Ga lokacin da ya kamata ka yi faɗa da sharri amma sai ga ka taƙaita. To mutum bai kyautata ba. Shi yasa al-Allamatu Sa'adi shi da yake magana akan al-ihsan, yace ma'anin ihsan shine isalun naf'id dini wad dunyawi ilayhim. Ka sadar da dukkan abin da yake amfani ne na addini da amfani na rayuwa ga mutane. Wa daf'i sharri dini wad dunyawi anhu, kuma ka tunkuɗe musu dukkan sharri na addini da na rayuwa. Duk wani sharrin da yake a addinance, in an yi shi sharri ne, to ka tunkuɗe ma mutane. Duk wani sharrin da yake a ɗabi'ance, a hankalci, in an yi shi sharri ne, ka tunkuɗe ma mutane. Shine daga nan sai ya ci gaba rattaba waɗansu abubuwa a cikin tafsirinsa. Ya ce kamar umarni da abu mai kyau, da hani a kan mummuna, yana daga cikin al-ihsan ilal khalq. Duk inda ka ga umarni da mai kyau ka yi, duk inda ka ga mummuna ka hana. Ya kawo ta alimul jahil, karantar da jahilai, wanda ka ga ba su da ilimi ka karantar da su, duk yana daga cikin al-ihsan. Ya kawo wa wa'az ghafilihim, wa'azi ga rafkanannu marasa kirfa abubuwa, su ma shi ma wannan yana daga cikin ihsan. Ya kawo an-nasiha li'ammati mukhassatihim, nasiha ga magari da nasiha ga ɗaiɗaikun mutane. Kai nasiha ga magari, kuma kai nasiha ga zaɓaɓɓu, shugabanni da malamai da sarakuna da masu dukiya. Kaga su zaɓaɓɓu ne a cikin al'umma, to su ma ka riƙa musu nasiha a keɓe. Duk yana daga cikin ihsan. Ya kawo ƙaba'u hawa'ijihim, ka miƙe ka zabura kai ta biyan buƙatun mutane, abin da ka san shi zai amfani mutane, ko a jimlacensu ko a ɗaiɗaikunsu, yin shi yana daga cikin kyautata musu. Ya kawo tafriji qurbatihim, busar da baƙin cikinsu da damuwarsu yayin da suke cikin halin ƙunci da wahala da yunwa da ƙaƙanika yi. To ka zabura gwargwadon abin da za ka iya yi, ka ga ka gusar musu da wannan damuwar tasu. Ya jero dai kusan abin da yake da alaƙa da haƙƙin musulmi akan musulmi, hadda raka janaza, hadda gaida mare lafiya, hadda mai da sallama. Kaga yin sallama kamar yadda suke cewa ba wajibi ba ne, amma mai da sallama kuma fa shi kuma kaga wajibi ne, kaga mustahabbi ne ko sunna ce, amma kuma ta haifar da wajibi. To duk yana daga cikin kyautata ma bayin Allah. Kai har sai da ya ambaci ababen da ka mallaka na daga kuyangi da dabbobi, ka kyautata musu, ka ba su abinci lokacin da suke da bukata, ka ba su abin sha lokacin da suke da bukata. Kar ka dora musu abin da yafi ƙarfinsu na kaya ko makamantan wannan. Kar ka bige su ba tare da haƙƙi ba, inda za ga wani ya samu jakin shi ta duka ba tare da haƙƙi ba, ka ga wani ya sami saniya yayi ta duka ba tare da haƙƙi ba. Ire-iren waɗannan ɗabi'un duk ba su daga cikin kyautatawa. Har ya kawo kyautatawa ga masu mulki, ya keɓe su da ambato. Wannan na tattaro muku a wurare daban-daban ne a cikin tafsirin shi, ba a wuri ɗaya ba ne, a wurare daban-daban ne ya tattauna waɗannan abubuwan da yawa. Har ya kawo kyautata ma masu mulki, su masu mulki ba wai abokan faɗan talakawa ba ne, ba kuma abokan zagi ba ne, abokan su ma suna da haƙƙi kai musu kyautatawa kamar yadda kake son su ma su kyautata maka. To haka nan dai ƙofan kyautata wannan tana da yawa. To shi ne ba a nan bazalun nada, ka yaɗa abin da yake ma'ruf. Sannan wa kaful adha, duk abin da yake cutarwa ga al'umma, ga mutane ka kame, ko a ɗaiɗaikunsu ko a jimlacinsu. ba za ka je ka haƙa musu rami a tsakiyar hanya ba zai cutar da su saboda maslahanka kai kadai ba za ka fito da bayan gidanka shadda suna ganin shaddanka suna ganin najasa a ciki ka yada musu cututtuka saboda za a sami mummunan iska cututtuka za su yadu in kai wannan ka cutar da su baka kyautata musu ba ba za ka zuba musu yashi akan hanyar da mutane ke wucewa ba sai ga mutum ya zo hanyar jama'a hanyar da yake akalla mutum 5000 zuwa 10,000 kullun za su wuce sai ya zuba yashi akan hanya ba kuma abin da ya dame shi ba kuma wanda ya sai ce mishi danni wannan cutar da bayin Allah ne haramun ne rufe kofar kyautatawa ne ko ice ka ga wani ya dauko ice ya zuba ya rika hanyar mutane ko ka ga wani ya fitar da rariyar gidansa ta hanyar mutane da fitsarin gidansa da waye duk ta ne yake wucewa shi a fahimtansa tunda dai ya riga ya fito da shi daga gidan shi to bai damu ma duk wanda zai samu ba ko ka ga mutum yana cin masara a mota ko a babur kawai sai ya gama sai ya wurgo tsakiyar titi duk wannan rashin kyautatawa ne rashin kan gado ne to haƙƙin musulmi ne haƙƙin al'umma ne ma gabaki ɗaya ko musulminta ko kafirinta ka tsare su daga irin waɗannan cututtukan kai ne aka ce in ka gani ka kauda ba kai ne ake nufin ka ɗiba kuma ka zuba ba duk wannan yana daga cikin kyautatawa ba kenan in ka lura da wannan za ka akwai kyautatawa da yake wajibi kamar irin waɗannan abubuwan da muke kawo yanzu dole ne ka tsare al'umma daga cutarwa musamman wanda kai za ka yi musu to haka nan da kuma irin cututtuka na maganganu wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan Allah ce gurin zance da magana ma a gaya ma bayi su faɗi magana mafi daɗi ba mai daɗi ba mafi daɗi akwai ɗansu kalmomi na raha in kalma ce ba mafi daɗi ba kai watsi da ita irin nau'o'in wasa da ake za ga ana wasa ana raha to ko a wasan naka da raha kai kirdaji kalmomi masu daɗi masu daraja ba kalmomi na walaƙanci ko ƙasƙantarwa ba a gabana wani bawan Allah sun saba suna wasa da abokin shi wasa suke yi kawai rannan ya gan shi ya fito duku-duku haka sai ce kai talaka yunwa kake ji ka zo a baka abinci wannan lafazin mai daɗi ne ba mai daɗi ba ne to shi kuma a ranar mai yiwuwa baya jin wasan kawai sai ce ubanka ne mai jin yunwa ku lura da inda shaitani ya zaho bainahu da ya kalli kalma mai daɗi ya yi mishi kalma mai daɗi ƙila da ba a kai ga wannan ba to ko gurin raha da wasanni muna yin waɗansu kalmomi to a riƙa kirdadin kalmomin da suke babu walaƙanci babu tozarci babu ƙasƙantarwa a ciki kalmomi na girma kalmomi na daraja wanda yake ko dai su ba da nishaɗi ko kuma su ƙarfafi gwiwa ko su nuna godiya ko su ilmantar irin waɗannan kalmomin ko a wurin raha da wasanmu amma ba irin kalmomin da za su kawo fasata da jin zafin juna da mummunan zato da irin waɗannan ba to duk haƙƙin musulmi ne a wuyan musulmi wannan kyautatawan shi yasa nake cewa akwai kyautatawan da yake wajibi akwai kyautatawan da yake mustahabi dan haka mu cire tunanin duk abin da kaji an ce ai wannan kyautatawa ne ka ɗauka to kenan in na ga dama na yi yayi in ban yi ba koyi ba haka yake ba sannan ya ce wa talaqatul waje sakin fuska kar ka zama abusan kullum murtuke kana da fuska irin na shanu sakin fuska ma sadaka ne ga ɗan uwanka musulmi amma ka zo ka shamur ka murtuke fuska numasi to wannan ba shi daga cikin kyautatawa ga bil'adama da aka duk wannan yana daga cikin abin da shari'a ke umurtar mu yi a cikin mu'amala tsakankaninmu to baya ga kuma kyautatawa a cikin siya da siyarwa akwai ta kofar kyautata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya horar da mu akanta amma galibin mutane ba su da wannan dabi'a. Ita ce da yake cewa ahabba Allahu ta'ala abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qataba aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allah yana son bawa ne sauki yayin da zai siya, ne sauki yayin da zai siya, ne sauki yayin da zai karbi bashi, ne sauki yayin da zai biya bashi. Ka dauki to babin siya da sayarwa. Idan aka zo siya da sayarwa, mafi yawan mutane kowa san kanshi kawai yake. Kun gane batun? Yanzu wannan abu ana sayar shi naira 1,000 ne. Duk ka gama auna sai ka fahimci dan kasuwan nan shi ma a 950 yake samu kayan nan. Me ye aibi idan ka bashi naira 1,000 nan? Akwai dan kasuwan da yake siyo kaya din ya faɗi? Duk wanda yake kasuwanci yana yi ne din ya ci riba. Dan haka ina aibi idan ka fahimci wannan abin 950 yake a can babban kasuwa, amma shi ya sanya 1,000? Me ye aibi idan ka bashi 1,000 nan? To san kai da rashin taushi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isharar wannan hadisin, sai mutun ya rike wuta shi dai sai an saida mishi 950 din nan. Kawai maslahan kanshi ya kalla, bai kallin maslahan dan kasuwan ba. Kun fahimci abin da nake nufi? A babin kasuwanci shari'a tana kallon maslahan mai siya, tana kallon maslahan mai sayarwa. Ba maslahan mai siya kadai ake magana ba. Kar kai maganan wai maslahan talakawa ko ba maganan talakawa ba, har maslahan mai kuɗi shari'a tana lura da shi. A daidai wannan gaban zaka gane kenan kuskure ne a ce maka ga wani ya siyo kaya a naira 1,100. Ana cikin wannan sai yanzu kasuwan can kololuwan sai ta canza, kayan nan yanzu ya koma 200,200. Sai ka ji mutane talakawa suna jin zafin dan mene wannan dan kasuwan sai ce shi kuma kayan shi yanzu 1,250. Dole kuma yi haka. Ba kai kadai talaka shari'a take kallon maslahanka ba, dan kasuwan ma ana kallon maslahansa. Saboda yanzu ya saida maka da kayan nan akan naira 1,100, to shi yanzu yana da bukatuwan 200, sannan ya iya siyo wani sabon kayan. Kun fahimci abin da nake nufi? To kenan idan ya saida kayan shi a farashin nan na farashin da, kai tsaye kenan shi ma ya rushe. Kun gane batun da kyau? Kai tsaye ya rushe. Kuma musulunci baya fatan dan kasuwa ya rushe ko mace da ka bashi da kuɗi. Sai dai kawai abin da za a ce ya ƙara gwargwadon abin da zai iya bashi dama ya siyo kaya ba tare da ya tsananta ma al'umma ba. Da haka an yi balancing kenan. Ya kalli maslahan dan kasuwa, ya kuma kalli maslahan talaka. Amma kai talaka ka ce ya siyo kaya a naira 1,000, yanzu kayan a can babban kasuwa ta koma 1,500, kuma kai kana son ya dai saida maka a farashin da, shi kuma in ya tashi yanzu ya siyo kaya sai ya sake zuba wani kuɗi, wanda yake wannan yana iya haifar da rushewansa. Wannan ba daidai bane. Shari'a tana kallon kowace kofa. Abin da yake shari'a take so, kyautatawa da rashin cutar da bayi. To ka zama samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Akwai ɗansu ƙananan 'yan kasuwa wanda ba ma ka da buƙatuwan sai ka nemi ragi a cikin mu'amalanka da su. Yanzu mutumin da ka ga ya tasa tumatir duk ga baki ɗaya, abin nan ɗin nashi, tebur ɗin nashi bai wuce 3,000 ba. Nawa wannan? Ya ce maka naira 200. Kana da buƙatun sai ka tsaya ka nemi rigi. Duk tebur ɗin nashi bai wuce 3,000 zuwa 5,000 ba. Kai ka san wannan kawai ana gudun ƙwatan kai ne. Ana neman falalan Allah ne. Bai da buƙatun sai ka tsaya, malami dai gaskiya a haɗa mun guda 3 zan ba da naira 500. Ba ka da buƙatun wannan, ɗauki 200 shi kawai ka bashi. Kai da gani ka san yana gudun ƙwatan kai. Yau kaga wata mata tana kukulla wani abu haka, ko kuɓewa ne ko kuka ne, naira 100. Kar ka ce to zan ɗauki shi da in ba da 500. Ana gudun ƙwatan kai ne. Duk babin kyautata ne samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara. Ka zama mai sauƙi idan za ka siya, mai sauƙi idan za ka siya.
kaga mutum ya kunkuta ya ji ya dan siyo rake na 700 zuwa 1000 ya dan yayyanka dindiya dan samu wani abu komai dan kantan sa bai da bukatun sai ka tsaka nan mai rage ka bashi kawai in ma kana da dama ka ƙara masa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nawa wannan yace maka 500 ka ce to zan baka 1000 zan baka 1000 domin mene wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kawai kana daukan shi babin kyautatawa ne kuma ka karfafe shi Allah ya haskaka mishi bude da mishi gobe kila sai ya fitar da zaka kuma gobe ka bashi tunanin cewa ashe haka ake duniya ba san kai ake yi ba jama'a kun fahimci wannan kwanaki muna tafiya da professor Mansur mun je daidai GRE sai muka ga wani abin naka agwaluma sai ya ce yana son zai siya saboda yana maganin sugar da muka tsaya yarinyar da take sai da suna da yasa suka kawo sai aka siya aka ce to nawa duka tace 500 aka dan shasha haka dai sai aka ji ba zaki sai ya ce wannan to ai naki wannan ki naki ba zaki tace eh ita dai kudin shi kenan sai ya ce to in kina da wa'inda ke da aminci masu zaki ki zabo ta dai zabo wanda za ta iya da karshe dai ita wanda natin ya tabbata babu zakin sai ya ce to ke naki babu zaki da aka ki riki kayan ki ba zan siya ba amma zan baki 500 din ba zan dauke naki ba tunda ba zaki ne ba zai mun ba amma zan baki 500 din kun gani ya taimake ta ihsan to haka ya kamata bawa ya zama ba ne san kai ba a rayuwa ba ne san kai ba ka zama kyautatawa yana gudanar da rayuwanka idan zaka siya da idan zaka saida wannan ba yana kore kofan neman ragi bane amma ina alakanta maka abin ne da karamin dan kasuwa wanda yake da gani yana gudun kwatan kai ne bai da bukatun sai ka tsananta maka kanka wa kana neman ragi ba bukatun wannan neman ragin wanda yake da hali yake da yalwa kaga yana da haja wannan babu laifi ka neman ragi amma wanda yake gudun kwatan kai ka tsaya wata wahalar da kanka wai kai kana neman ragi ko kana neman sauki to kai ma manzon Allah ce ka zama mai saukin da haka ba kanka kawai kake kallo ba lokacin da zaka yi sai da sayarwa kana kallon maslahan mai siya a gurinka kamar yadda kake kallon maslahan kanka kana kallon maslahan wanda zaka saida ma kamar yadda kake kallon maslahan ka to a haka ne sai al'umma ta zauna cikin kaunan juna da kuma yalwan arziki a cikin wani karatu da muke mun karanta cewa akwai daga cikin magabatan mu ba sahabbai ba tabi'ai ba fa cikin magabata ne na yan shekara 700 da suka gabata kasuwa zaka je zaka yi siyayya shi ya bude shagon sa ya samu mutum daya ko biyu ya zo yi siyayya amma ga mai shago na biyu abokin shi ba wanda ya zo siyayya idan ka zo shagon shi siyayya sai ya ce a'a da Allah ka je shagon dan uwana ne kai siyayya ni na samu mutum biyu sun yi siyayya a shago na kalau da irin karfin imani da kaunaceceniya da zaman mutunci ba maganan wai yanzu kai kana son ka mamaye kasuwa ne duk wanda ya zo da kaya sai ka karyar da naka dan kai kana da karfi din ya faɗi din ya rushe irin wannan bakin hali da bakin ketafa ba yi daga cikin kyautatawa to ala ayi hal dai a cikin sayar da sayarwa akwai kyautatawa a cikin al'amarin aure akwai kyautatawa a cikin al'amarin abin nan kwadugo akwai kyautatawa komi kai inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan komi Allah ya rubuta kyautatawa har manzon Allah ya bada wadansu misalai rayayyu wanda kai hankalinka kila ba lalai ya kai ba sai ce idza qataltum fa ahsinu al-qitla yanzu kisa ne ya kama wani za a kashe shi la mahalata ya kashe wani ko kuma haji za a yi masa to manzo Allah ce fa ahsinu al-qitla ku kyautata gurin kisan nan kar ku ce ai bari nan sai mun mishi kisan gilla bari a fara yayyankan shi tukuna sai ai datse shi a hannu sai a soka mai mashi sai an azartar da shi sannan a kashe shi manzo Allah ya hana ko kafiri ne in yi ta'addanci ga musulmi to wannan zo aka kashe shi a kyautata gurin kashe shi ai mishi sara daya ya mutu ko ai mishi harbi daya a inda zai mutu ka dubi irin kyautatawan addinin musulunci wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhabha in za ku yanka za ka yanka rago akuya za ka yanka kaza a kyautata menene kyautatawan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wasa wukanka ta wasu sosai ta yanda yake kaiwa ɗaya da dawowa ka gama sannan kar ka wasa wukan a gaban dabban da zaka yanka da ire-iren waɗannan abubuwan saboda ka gane cewa ihsani ya shiga cikin komai kuma ihsanin nan kayi ma bayan Allah a ɗaiɗai kun su kuma kayi ma bayan Allah a taruwan su to duka dai wannan yana daga cikin kofofi na kyautatawa wanda shari'a ce magana akai to shine malai yake cewa wa ahsin Allah yake cewa wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wa kyautata domin Allah yana son masu kyautatawa sifan menene muke neman mu gano anan mahabba Allah yana son masu kyautatawa soyayya sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wataala soyayya ba ita ce kyautatawa ba wato soyayya ba ita ce nufin kyautatawa ba sai dai lazimin ta ne kowa ya san soyayya wa in kana wasu daga cikin kungiyoyin bid'a sun kore sifan soyayya suka ce ai soyayya karkatan zuciya ne zuwa ga abin da yake so yake burge shi shine ma'anan mahabba ai me ma'anan soyayya kila baka taba tunanin lafazin soyayya me ma'anan lafazin soyayya shine karkatan zuciya zuwa ga abin da yake jin dadin shi kuma abin ke burge shi shine mahabba sai suka ce to za a ce Allah zuciyan Allah ya karkata zuwa ga kaza sai suka ce da haka Allah ba shi da wata sifa ta mahabba kun gane sai suka ce Allah ba shi da wata sifa ta mahabba kawai abin da za a ce mahabba shine iradatul ihsani wal jaza shine kawai nufatan Allah akan ya kyautata maka nufatan Allah wato nufin da Allah ke yi akan ya kyautata maka ko ya maka kyakkyawan sakamako shine ma'anan mahabba masu taƙiƙi suka ce ba gaskiya bane soyayya dai sananniya ce amma a cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala ai ba za ka ce Allah yana da zuciya ba balle sai ka ce karkatan zuciya amma Allah subhanahu wataala wani yana ƙayatar da shi yana burge shi kuma hatta kai ga yana ƙaunansa yana son sa to menene lazimin wannan soyayyan menene abin da ke damfara da soyayyan Allah shine Allah ya kyautata maka ya biya bukatunka ya tsare ka ya maka irin waɗannan abubuwa wannan lazimi ne abin da ke damfara da soyayyan akwai mutumin da kake son shi ka dauka yanzu kai mutum akwai mutumin da kake son shi amma kana ta tunanin Allah ya baka iko kai mishi wani abu wanda zai zaka nuna mishi kaunanka da soyayyanka ko mace ce wani zaka yana son ta amma yana nan yana ta dako yana fatan Allah ya bashi wata dama da zai mata wani abu wanda zai nuna mata yana son ta mafi karanci ya sake mata fuska wannan lazimin soyayya ce sakin fuskar nan ba ita ce soyayyan ba yana damfara da soyayyan ne cikin natija cikin tasirin soyayya ne sakin fuska dan akwai yiwuwan wanda kake so kuma wata rana ba za ka saki musu fuskan ba kun gani ba za ka saki musu fuskan ba kenan shi sakin fuskar lazimin wancan ne amma ba lalle in aka samu soyayya kuma sai an samu sakin fuska ba lalle a sami soyayya kuma a samu sakin fuska ba ana iya samun soyayya kuma babu sakin fuska a ciki saboda lokacin sakin fuskan bai yi ba ana iya samun soyayya ba a kyautata ba ba a yi wani ɗabi'a wanda ke nuni akan kyautatawa ba saboda lokacin abin bai zo ba ko kuma daman abin bai zo ba amma dai a soyayya irin dan adam shine karkatan zuciya la shak to amma kuma laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir a cikin sifan Allah cikin haƙƙin Allah Allah madaukakin sarki ba irin kowane halitta bane to da haka Allah yana son abubuwa kuma Allah subhanahu wataala yana kin wadansu abubuwa to soyayyan Allah gaskiya ce amma lazimin soyayyan ita ce Allah madaukakin sarki ya kyautata mu bayi wato sifa ta kyautatawa ihsanin nan da muka yi magana akan ta ita ce kololuwan maqam na da'a ga Allah shi yasa muka tsaya akan ta da yawa babu wata sifa da mutum zai taka na daraja wurin da'an shi ga Allah subhanahu wataala kaman ya taka sifa na ihsani wannan kaga yazo qarara a cikin hadisin jibril al-islam al-iman sannan al-ihsan kuma annabawan Allah idan Allah ya kawo labarin su kama a cikin suratul safat sai ya cika shi da lafazin cewa haka nan muke kyautatawa masu kyauta a haka nan muke saka masu kyautatawa ya kawo labarin annabi no sai a ƙarshe ce inna kazalika najzil muhsinin innahu min ibadinil mu'minin daka ya taka waɗannan maratib din aka annabawan Allah duk gabaki ɗaya sun taka martaba na ihsan ihsan shil ibada kamar yadda muka kawo ya abudunallaha ka'annahum yarawnallaha sannan sun taka martaba na ihsan ilal khalq shine menene suna sadar da dukkan amfani na addini da na rayuwa zuwa ga bayin Allah suna tunkuɗa dukkan shari na rayuwa da na addini daga bayin Allah subhanahu wataala to da haka wannan shine kololuwan matsayi na darajar imani da haka in zaka yi fafutuka kai fafutuka ka shiga cikin muhsinun domin shine kololuwan martaba na imani Allah subhanahu wataala ya datar da mu malai yace wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ku kyautata ku yi adalci al-iqsat al-iqsat shine kyautatawa shine adalci shine al-adl Allah ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin domin lalle Allah yana son masu adalci adalci shi ma kamar yadda muka yi wancan bayanin akwai adalci tsakankanin bawa da Allah shine zakai mu'amala da Allah ba tare ka zalunci Allah ba ba tare ka cutar da Allah ba a cikin hadisi ya zo manzo Allah sun ya ba da labari Allah yana cewa bawa na ya zalunci ni lokacin da ya sanya min da to kai mu'amala da Allah ba tare ka zalunci Allah ba ba tare da Allah ya ji abin da bai so ya ji daga gare ka ba tare da Allah ya ga abin da bai so ya gani daga gare ka ba duk wannan yana daga cikin adalci kenan zaka tsaya ka bi Allah subhanahu wataala sau da kafa akwai ababin da Allah baya so ya gani a bawa to karka yadda Allah ya ganka tare da wannan a cikin yadda zaka bar gangan jikinka da irin yadda zaka sanya tufafinka wannan wanda ke da dan fara da kai kenan kai tsaye ba tare da rabuwa ba Allah baya son ya ga wadansu irin halaye da wadansu irin dabi'u kamar wanda zai tsaga fuskan shi Allah baya son ya ga ni'iman da ya baka sai ga ka birkita ta ka lalata ta irin wannan zane-zanen da muke yi wannan zanen bare-bare wannan zanen mallawa wannan zanen waye Allah baya so Allah baya so Allah baya son ya baka hakuri sai ga ka keta tsakanin wani hakuri da hakuri Allah subhanahu wataala baya son ya baki gashi sai ga kin dauko wani gashi kin kara Allah subhanahu wataala baya son ka ji makanka ciwo ko ka ji wani ciwo har daga nan ma zuwa ga kisan kai Allah baya so ka kashe kanka kaga duk waɗannan abu ne wanda ke da alaka dan fara da jikinka baya son waɗannan abubuwa to haka nan kuma a irin har ma gashi irin gashin nan da za ga waɗansu aske su aske nan su bannin ko su aske san su bacin Allah baya so alqaza uke nan ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wani matashi manzon Allah ya ce kai yaro ko dai ka aske duka ko ka bashi duka amma sai ga matasa a yau dabi'an tura dabi'an arna na burge su to kaga duk wanda ya wannan ya zalunci gangan jikinsa to Allah baya son wannan sannan kuma Allah baya son ka sanya tufafi na shuhura wanda manzon Allah ya tsawatar akai libasu shuhura tufafi na spele kira san a sani wanda kawai zaka karkato da zukatan mutane zuwa gare ka Allah baya so haka nan Allah baya san almabazzaranci abinda zaka iya sa na 1000 sai ka sa na 10011 almabazzaranci Allah baya so haka nan Allah baya san at-taqatir abin nan me taqatir ko Allah ya yalwata maka amma bai ga afarin shi a tare da kai ba Allah yana son in ya kyautata maka ya baka ni'ima ya ga gurbin wannan ni'iman a tare da kai amma Allah ya baka hali amma sai ka zo ka samu ta tsohon hula duk ta cinye a gefe kuma kana da hali wanda bai shirye shi wannan daban zai tsaya inda Allah ya tsare shi amma kai Allah ya baka sai mutum ya samu hulan shi tun shekara ta 2001 yake sata an wanke an wanke an wanke an godo da shi sai sabon hula yake kila ma na gado ne ahsan kila ma na gado ne gurin mahaifin shi kila ma mahaifin ya gada gurin kakan su ne kaga wannan matsalanci da koro har ina to Allah baya san wannan haka nan kuma Allah baya san ka sanya tufafin da ya wuce idan sawu haramun ne Allah baya so in uwa ina ƙara jaddada mana wannan sai ga mutum ya sa wando wandon shi ya wuce idan sawu wallahi wannan kafan naka tana cikin wuta da harshen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani amfani mutum ya sa tufafi ya wuce idan sawu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tufafin mummuni zuwa rabin kaburi ne amma babu laifi ya sauka zuwa idan sawu amma duk abin da ya kasa da idan sawu yana cikin wuta kai tun a duniya ka yadda ma kanka ga alaman wutan jahannama a tare da kai kai ko baka gusar da wannan ba akwai dabara a wannan jama'a musulmi ni amfanin mutum ya sanya tufafin shi ya wuce idan sawu har wani ma tufafin shi ya rika jan kasa ni amfanin shi in akwai amfanin shi sai dai mu ce amfani ɗaya ne shine faranta ma shedan da bakanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in za mu iya kiran wannan amfani to shine amfani ya sa shedan na ta murna yana tafa mishi idan da manzon Allah kuma zai ganshi Annabi zai ji zafi to amfanin da ka samu kenan kuma waɗanda suke sa tufafin su bai wuce idan sawun nan ba wani cuta suka samu cutar wanne suka samu kamar mu yanzu da ba ma sawa wuce idan sawun sai muka cutu da mene ba mu cutu da komai ba sai dai mun amfana da soyayyen Allah dan yana daga cikin abin da Allah ke so kuma ya umarni da shi da haka jama'a ni da gaske ni na mai maka wanki ma da zai cutu ba haka yake da haka irin waɗannan ɗabi'u duk suna daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki baya so ya gani daga gare mu a taƙaice dai mu'amalan mu da Allah mu yi mu'amala inda Allah yake son ya gan mu ya gan mu kuma ya gan mu a yanayin da yake so ya gan mu wannan ko a cikin wajibai ko a cikin mustahabbai to haka nan kuma akwai adalci a cikin mu'amala da hukunci to mutum yayi adalci kuma adalcin nan koda akan kanka ne ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidain wal aqrabin in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima daka ko akan ka ko akan iyaye ko akan yan uwanka in dai adalci yazo kawai kai adalci talaucin mutum kar ya saka zalunce shi kar ya sa kuma ka wuce wuri ka ce ai kai baka san ne ka faɗi gaskiya ko kai hukunci na gaskiya saboda talaka ne in yakuna ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima da talaka ne kudi duk matsayin sa ɗaya ne a wurin Allah jarabawa ce daga Allah kuma dole ne kowa ya tafi akan gaskiya da talaka ne kudi in mai kudi ya tafi akan gaskiya ya fi ka daraja a wurin Allah kai talaka in talaka ya tafi akan gaskiya ya fi ka daraja kai mai kudi a wurin Allah da haka kowanne ai mishi adalci to sannan cikin adalci tsakankaninka da bayin Allah ka zo ma mutane irin zuwan da kake so su yi maka kamar yadda yazo a cikin hadisi wali ati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi duk irin yadda kake son mutane su rika maka kai ma ka rika musu wata gamammiyar ka'ida ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shine kuma wancan hadisin ya fassara la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi riwayat al-imam an-nasa'i ta qara min al-khair duk abin da kake so ma kanka na al-khairi to ka so ma ɗan uwanka musulmi wa yake son kudi to ka so ma dan uwanka kudi wa yake son gida ka so ma dan uwanka gida wa yake son zaman lafiya ka so ma dan uwanka zaman lafiya wa yake duk abin da kake so ma kanka na alkhairi to ka so ma dan uwanka to shine ma'anar duk irin yadda kake son mutane su yi maka mu'amala kai ma kai musu mu'amala kuma wannan shine lasisin ka na biyu da zai kubutar da kai daga azaban Allah ya shagar da kai cikin rahaman Allah kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-Imam Muslim wanda ke son Allah ya tsamar da shi daga azaba ya shagar da shi aljanna mutuwan shi tazo yana mai imani da Allah da ranta shi alkiyama kuma ya yi ma mutane irin mu'amalan da yake so ko ya rika yin ma mutane irin yadda yake so su rika yin masa kaga wannan adalci ne a wurin mu'amala ko da akan kanka ne ko da akan dan uwanka ne ko da akan wane ne cikin adalci ga mutane shine ka aje kowane mutum akan irin matsayinsa ka aje kowane mutum akan irin matsayinsa wani malami ne ka aje shi a mataki na malanta wani shugaba ne ka aje shi a matsayin irin na shugabanni wani ko wasu iyaye ne ka aje su a matsayin irin na iyayentaka waɗansu masu rauni ne kamar mata da ƴaƴa da ƙananan yara ka aje su a matsayin irin na ƴaƴa da masu rauni da haka dai kowane mutum ka aje shi a irin matsayin da Allah ya bashi yana daga cikin adalci ila an fahimce da kyau da haka yanzu idan da wani babba ya zo mai mulki ya zo sai mu ci bismillah zo nan sai wani ce ka gani wai din kawai yanzu wai ciya mun yazo sai a ce sai an mishi kaza kowa da irin matsayinsa ko shugaban kafirai ne ka nuna mishi ka san kiman shugabancin da yake makafira ba aibi bane a shar'anci abin da shari'a ta umarni da shi kenan amma mu a wurin mu abin da ake sa ran musamman dai malami yayi ka nuna ba bambanci tsakankanin gwamna da talaka da aka kawo gwanin take nan ba bambanci tsakankanin ciyaman da talaka kawo gwanin take nan kowa matsayin shi ɗaya ne wallahi ba matsayi ɗaya bane da kullun darajatun min ma'amil kowa yana da irin darajarsa wani darajar shi daraja ne na addini wani darajar shi daraja ne a duniyanci wani darajar shi daraja ne a ɗabi'anci su ne kamar iyaye da mazumunta darajarsu na ɗabi'a ne ko ba haka bane kamar irin mata ko miji darajar shi na ɗabi'a ne na kuma shari'a shugabanni darajar su na ɗabi'a ne da kuma shari'a in suka zama masu adalci to darajar su ya ta ɗaukaka amma in suka zama ba masu adalci ba fa to suna da daraja a ɗabi'anci yanzu misali sai ka ƙi girmama gwamna misali sai ce auto ya ƙi girmama ni shi malami ne ko to na rufe majalisin shi na ma rusa masallacin shi akwai abin da zai faru to da ka ga mutunta wannan a ɗabi'a ne kuma a siyasa da a siyasa ma ta da'awa ta alamta irin waɗannan abubuwa to su mutane a gurin san zai idan kai wannan shikenan ka faɗo din ka ga wani shugaba ka ce ranka shi dadi in kai mishi wannan zai taimaki addini zai takura zaluncin shi akan al'umma me aibi din kai mishi wannan wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi filin yaki ina jin Abdullahi bin Huzafa ko ɗaya daga cikin sahabbai an je yaki yana daga cikin kamammun yaki da waɗansu musulmi da aka kama kafirai suka kama su sai sarkin kafiran nan da yake ya san kiman wannan sahabin akwai abubuwa da ya tallata mishi da yawa ya yi masa ya ƙi saboda irin imani da tsayuwa akan addini sai wannan sarkin kafiran sai ya ce ma wannan sahabin zan iya yin maka afuwa amma da sharadi ɗaya shine ka zo ka sumbanci kaina ai na sha yin bayani cewa ƙololuwan darajtawa ba kamar sumbantan kai wanda yake waɗanda ake ma wannan ko dai malamai ne ko kuma iyaye ko malamai ko iyaye za ka ga musamman a ƙasashen Laraba za ka ga an kama kan malami an sumbanci kanshi ƙololuwan darajtawa kenan ka sumbanci kan mutum ko shugaba ne adalci shi ma akan sumbanci kansa saboda haka sai wannan sarkin na kafiri ya ce ka sumbanci kaina ni kuma zan maka afuwa sai ya ce da ya auna shi wannan sahabi sai ga ko wanne yafi maslaha in ba shi wannan girman iyakanta a duniya amma jinanin musulmi ya kubuta koko in doge akan ra'ayi na bazan sambanci kanshi ba ya kashe al'ummar musulmi sai sahabin ya ce ya da zai sambanci kanshi amma shi ma da sharadi ba ni kadai za ka yi mu afuwa ba sai ka yi mu sauran musulmi da ke tare da ni afuwa sai sarkin ya ji dadi a ce kamun babban sahabi irin wannan mai imani ne matsayi a ce ya sambanci kanshi to shi a duniya in aka jika shi sai kowa ya sha ya koshi haka yake gani shikenan girmamawa ya samu wata irin girmamawa da yake kamun ka ce ne yau an baka wani lamban yabo na CFR ko CNN ko wane ne ma dai kila an gane irin wannan lambobin yabon to shi ne ya samu su kuma ka san kafirai suna girma irin wannan lambobin yabon ai kai yabo a gurin ka shi ne matakin imani su kuma yabo a gurin su ne irin wannan abubuwan shikenan sai suka yi wannan ittifaqin sai wannan sahabi ya kama kan wannan sarki na kafirai ya sumbanta shi kuma wannan sarkin kafirin ya kyale shi Abdullahi ibn Huzafa da sauran musulmin da ke tare da shi me ya aibin wannan menene aibi yanzu idan ka je ka zauna da gwamna ka girmama shi ka mutunta shi kace don Allah a tausaya mu al'umma a biya su haƙoƙan sallaman su daga aiki sai Allah kuma ya sa abin ya tago mushi aka biya me ya aibi kun gane batun da kyau to amma kuma su al'umma su ba irin wannan suke so ba kar ka yabe shi kar ka yi mishi addu'a ta alkhairi ka tsine mishi ka zage shi in kai wannan sai a tafa maka ka ai wannan malamin ai duk cikin malaman nan ba wanda ke burge ni sai wani shi zagin su yake yi yawa wai shi ne na Allah bayan ya saki hanyar Allah yana kun gani ya saki hanyar Allah to da kai wannan duk yana daga cikin adalci ka aje kowanne abu a cikin mahallinsa cikin adalci kai adalci tsakankanin yaya kakka fifita waɗansu akan wasu waɗansu kana son su waɗansu ba ka son su kakka yi wannan kai adalci wurin rabon gado kai adalci a karan kanka me adalci a karan kanka wali nafsika alayka haqqan jikin kai yana da buƙatun hutu ka zauna ka huta jikin kai yana da buƙatun ka sha magani ka zauna ka sha magani jikin kai yana da buƙatun ka ci abinci mai kyau lafiyayye wanda zai gina maka jiki ka zauna ka ci abinci lafiyayye mai kyau inna ma kake da buƙatun ci ka ci saboda jikinka ya kubuta daga cututtuka ka samu garkuwan jiki in madara kake da buƙatuwa ka sha annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa galibin abincin su nama ne da madara saboda irin tasirin su gurin gina jiki sai kuma a karye wannan maiƙon da dabino ko ba ku lura ba kamar irin yadda za ga yanzu ana cin kwakwa da dabino duk da kicin mu a cikin shi amma kuma kwakwa maiƙo ne to amma kuma wannan dabinin yana karye wannan maiƙon to ala ayyi hal duk yana daga cikin adalcin da za ka yi makanka kun san abin da yasa muka tsawaita bayani akan waɗannan abubuwa guda biyu suna da alaka da mu'amala ne suna da alaka da mu'amala kuma a nan muke da naqasu naqasu mai yawa kana iya ganin jajirtaccen ahlus sunna gemun shi to ko wani tabi'i kila bai kai shi gemu ba wandan shi nusa saki in ya zo sallah idan ka ga ya kani to kai ka ce yana jikin kofar ɗakin Ka'aba ne duk abubuwa da ya kila na addini na abin nan na addini na zahiri za ka ga yana kwatantawa mai yiwuwa makila in ya buɗe baki duk in zai magana sai ya ce maka akwai hadisi ko hadisi ya inganta to amma kuma a babin mu'amala sifir in kai mu'amala da shi so ɗaya baka marmarin Allah ya ƙara sa kai mu'amala da shi saboda muyagun ɗabi'u da munanan halaye da rashin irin waɗannan ɗabi'un na ihsani da kuma adalci a cikin mu'amala da zamantakewa sai ka gasar kanshi na yawan zargin shi ya faye kaushi ya faye tsanani ba mai gaya mishi ji idan da yayi kuskure matan ta kai ƙara sarkan su ce wani kazo zai zo ya tsaya su sa'in sada sarkan shi da uban matarsa shi jayayya mai tsanani ya fita yana ba za ka yi ba eh ni ma ba zan yi ba saboda tsabar rashin kunya babin mu'amala sai ga akwai wanda ma zai tsaya shi da iyayensa suna sa'in sa a babin mu'amala sai kaga in harkan kuɗi ta hada ka da shi to illa idza dumta alaihi qa'iman babin mu'amala in ciniki ya ɗauku san kanshi zai bayyana maka ƙarara shi bai san ka ba sai dai kanshi ya sani shi bai san masalan kuwa ba sai nan shi to babin mu'amala tana da wahala kuma kaga ana ta cutar da juna kuma rashin kyautata mu'amalan nan kamar yadda muka wancan hadisin cewa yana da kyautata mu'amala na daga cikin mabudan aljanna kamar yadda wancan hadisin ya kawo mabudai biyu ne imani da Allah da kyautata mu'amala to haka nan kuma ya zo a cikin wancan hadisi na wancan baiwan Allah aka ambata ma annabi sallama akwai ta da sallah akwai ta da azumi akwai ta da sadaka akwai ta da qiyamul layli amma tana cutar da makwabta da harshenta manzon Allah ce la khaira fiha hiya finnar ba ta da alkhairi ir wutace me yasa saboda za ta fada cikin hadisin fallasassu ne wanda zai zo ran tashin kiyama ga sallah yayi mai kyau azumi yayi mai kyau hajji yayi mai kyau ibadu duk an yi su masu kyau kila ma ala ramani amma ya cuci wani ya ci dukiyan wani ya zagi wani ya ma wani kazafi ya zuba ma wani da jini babin mu'amala ne duka duk waɗannan abubuwan da aka kawo babin mu'amala ne daga nan sai ai ta yanyana alkhairansa ana ba wanda ya zalunta in alkhairan ya ƙari a ɗibo sharruran mutane a zuba mishi daga nan an tsaya shi wutan jahannama to kaga babin mu'amalan nan sai mun yi da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu abinda muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abinda muka kuskure Allah ka gafarta Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah madaukakin sarki ka daukake mana dukkan fitintunin da musibu da wahala da kunci da yunwa Allah ka ba mu fita cikin halin da muka samu kanmu a cikin wannan ƙasa Allah ka ciyar da mu daga yunwa ka amintar da mu daga tsoro Allah ka getta halayen mu ka getta dabi'un mu Allah subhanahu wataala ka tabbatar da mu akan gaskiya na addini da na rayuwa mu rayu akan ta mu mutu akan ta ranan tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi